a yayin da ya sha alwashin gudanar da sahihin zabe a shekara ta 2023 a jawabin sa na cikar Najeriya shekaru 62 shugaba Muhammadu Buhari ya ankarar da ƴan siyasa su guji kalamai marasa tsafta a yayin tarukan neman ƙuri'ar ƴan ƙasa da kuma kafaffun labarai amma honorable Anas Abdalla wani dan jam'iyyar APC a Kano ya ce jami'an gwamnati da shugabannin jam'iyyar su ta APC ne za su fara nuna misali
ba wani wanda ya isa yana cikin gwamnati yana da jam'iyyar gwamnati idan ga kallon ƴan adawa saboda shi yake da madafun iko yana fadin abin da ransa yake so a ce ragowar ƴan jam'iyya ƴan ƙasa ba za su fada abin da ransa yake so ba da haka ni shawara nake ba mu ƴan jam'iyyar APC da gwamnati kada su kuskura shi wani lafali wanda zai cutar da wani ko zai tayar da rigidi to wannan abin ne zai sa ragowar ƴan ƙasa da jam'iyyu su ma su kame batun su amma muddin kana takamar kana cikin corridor of power ka zo kai abin da ranka yake so a wannan zamanin na karni na 21 mutane sun waye ka zo ka kalle ɗan ƙasa ka zo ka ce musu wai sai abin da kake so zaka faɗa dan kana cikin korido ka ce ragowar ɗan adawa da ɗan ƙasa ba za su faɗa ba dan haka muhallin shayi din maganar zaman lafiya yana da alaka da abin da mutanen gwamnati suka yi da abin da mutanen jam'iyya suka yi na APC
a hannu guda kuma kalaman da kan fito daga bakunan magoya baya musamman masu shiga kafofin labaru talata ɗan takara na tasiri wajen fayyace gudanar da kamfe cikin tsafta
duk abin zan faɗa mu zama na cewa mana sahihanci a kansa kuma mu je mu abu faɗa abin da zai jawo hankalin al'umma idan naka ne kai magana da za ta jawo hankali wanda baya san naka izo izabe shi ka tallata naka talla mai inganci wanda idan ka tallata shi an san ka tallata abu mai kyau ba kuma ka tallata naka ba ka kushe wani kushewa wacce za ta zama cewa ita kushewa in kai ta za a kalle ta a matsayin batanci da cin mutunci dole sai mun kauce wa siyasar cin mutunci da batanci domin wannan 2023 ta zama zakaran gwajin dafi ga su wanda za su zo a zabe domin waɗanda za mu tallata wanda za a zaba
honorable Abdullahi mai kana zara kenan dan siyasa a Kano gudanar da kamfe ta kafar sadarwa ta sada zumunci da ake kira social media na cikin manyan kalubale ga sha'anin zaben Najeriya la'akari da yadda ake amfani da kafofin na social media wajen yada labarun ƙarya sai dai Alhaji Jafar Sani Bello mutumin da ya nemi tsayawa takarar gwamnan Kano a jami'ar PDP na cewa
wayar da kan jama'a wajen su kauce ma yada irin waɗannan labaran da suke ba sahihai ba da ba su da tabbaci a kansu na biyu kuma a wayar da kan jama'a wajen neman haƙƙi in an ci zarafinka mu iya shigar da ƙarar neman haƙƙi maimakon ƙarar tuhuma yawanci ƙarar tuhuma sai a kai ma 'yan sanda kafin ka ce menene an kama mutum an kai shi prison an ce ya zauna jiran bahasin beli sati biyu an aje shi a prison kafin ka ce me magana ta lalace amma daga lokacin da aka wayewa da al'umma kai cewa wannan haƙƙin kana iya bin sa ta hanyar shigar da ƙorafin neman haƙƙi ba na tuhuma ba kuma kotu zaka je kai tsaye cewa wane ya ci zarafinka ko a Facebook ko a ina ne ka zo da shaidarka a kira shi a tuhume shi na daya wannan tsarin zai samu karbuwa wajen al'umma domin babu ladattarwa kafin tabbatar da tuhuma
amma ku je ne dai hukumar kula da kafofin labarai na radio da talabijin ta Najeriya wato NBC ta gudanar da wani taron bita a nan Kano game da dokoki da ka'idodin gudanar da shirye-shiryen siyasa da tallata 'yan takara da kuma jam'iyyun siyasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.